Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Wata makwancin guguwa da ta ratsa kudu da tsakiyar yammacin Amurka ta halaka akalla mutum 11. Bayanai sun yi nuni da cewa guguwar ta sauka a akalla jihohi 7 a sassan Amurka, inda har ta sa wani dandamalin wani gidan rawa ya rufta a jihar Illinois. Jared Gaya jami'i ne a hukumar kula da yanayi a Amurka.
As we transition here from March into April, we do get occasional severe weather and tornado outbreaks.
Yace a duk lokacin da aka shiga watan Afrilu bayan fitowa daga watan Maris, akan samu irin wannan guguwa da yanayi mai tsanani, musamman ma a tsakiya da gabashin Amurka.
Northward into parts of the central plains and Midwest.
Masu gudanar da bincike kan mamata sun ce mutanen da suka rasa rayukansu hudu daga garin Wayne suke a jihar Arkansas. Sannan an samu rahoton mutuwar wasu mutane a Alabama, Illinois, Indiana da Mississippi. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanin da take fitarwa a kullun kan Ukraine cewa babban janar ɗin sojin Rasha Valery Gerasimov ya gaza cimma burinsa na ganin an kai wasu jerin hare-hare a Ukraine da zumar faɗaɗa ikon Rasha a yankin Donbass. Gerasimov ne ya karɓi ragabar tafiyar da dakarun Rasha a yakin da take yi a Ukraine, a cewar rahoton na ma'aikatar tsaron Birtaniya. Kuma ga bisa dukkan alamu, cikin kwana 8 da ya karɓi shugabanci ya gaza taɓuka komai. Ma'aikatar ta ƙara da cewa Rashar na tafka asara idan aka kwatanta da nasarar da take samu, inda take kassara ƙarfin dakarunta. A ranar Juma'a, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zauna bayan da shugaba Vladimir Putin ya sanar cewa ya cimma matsaya da Belarus, wacce ta amince zai girke wasu makaman nukiliya a ƙasar a watan Yuli. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Pakistan ta ce akalla sojojinta hudu a kashe bayan da wani gungun 'yan ta'adda ya tsallako daga ƙasar Iran ya kai hari kan wasu dakarun ƙasar da ke sintiri a tsakanin ƙasashen biyu. Harin ya auku ne a lardin Kesh da ke kudu maso yammacin Baluchistan, kamar yadda wasu sanarwa da dakarun Pakistan suka fitar da ce. Ofishin jakadancin Iran a Islamabad ya alawade da harin, inda ya miƙa saƙon jajinsa ga iyalan sojojin. Firayim Ministan Pakistan Shehbaz Sharif a nashi ɓangaren ya nuna takaicinsa kan kisan dakarun ƙasar tasa, yana mai cewa sun mutu a matsayin jarumai. Jakadiyar Amurka a Kenya Meg Whitman ta yi alawade da harin da ake zargin wasu 'yan sanda sun kai kan wasu 'yan jarida yayin da 'yan adawa ke zanga-zanga a ƙasar. Rahotanni sun yi nuni da cewa wasu 'yan jarida shida da ke ɗaukar rahoton zanga-zangar sun ji rauni, sannan an lalata musu kayan aiki. Bayanai sun yi nuni da cewa Eric Isinta na gidan jaridar The Nation Media da Timon Abuna na Standard Group sun ji munanan raunuka, lamarin da har ya sa aka garzaya da su asibiti. Ana dai zargin 'yan sanda ne suka jefa musu hayaki mai zaƙwalla a cikin motar da suke ciki a ranar 30 ga watan Maris, yayin da 'yan adawa ke bore. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta Kenya dai bata ce ufun ba, sannan bata kama wani da ake zargi da laifin kai harin ba. Idan muka leƙa fagen wasanni, ɗan wasan na fili Victor Osimhen ba zai buga a karawar da ƙungiyarsa za ta yi da AC Milan a yau Lahadi ba. Ƙungiyar ta Napoli ta sanar a ƙarshen makon nan cewa Osimhen, wanda ɗan asalin Najeriya ne, ya ji rauni a ƙafarsa ta hagu. Ta ƙara da cewa mako mai zuwa za a duba yanayin raunin nasa a ga ko zai iya komawa buga ƙwallo. Wannan rauni na Osimhen ya sa magoya bayan ƙungiyar ta Napoli sun fara dasa alamar tambaya ko ɗan wasan, wanda shi ne ya fi yawan ƙwallaye a gasar Serie A ta ƙasar Italiya, zai iya buga wasan kwata final da ƙungiyarsa za ta yi da Milan a gasar zakarun nahiyar Turai ta Champions League.
Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Me sauraro, barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau shirin yana kasar Kamaru, saboda haka zan mika ku ga jagoran shirin Muhammad Awal Garba. Bismillah Muhammad.
Za mu yi magana ne akan abubuwa da dama, musamman abubuwan da suka shafi mata. Musamman mata suna da matsaloli daban-daban, mu ma magidantan mu na namu matsaloli. Amma za ku yi bibiyar mu ta bangaren mu na Facebook da kuma website namu, YouTube da Twitter da Instagram namu na VOA muryar Amurka. Da farko dai zan fara da Hajiya Ramatu Usman, wanda yake magidantiya ce kuma tana da sanayya ta bangaren ilimin addinin Musulunci. Hajiya Ramatu, salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Hajiya Ramatu Usman a nan birnin Douala, Kamaru.
To ya ce ganin matsalolin da yake addaban mata a wannan lokaci, musamman za ki ga cewa an yi aure, an yi haife-haife, miji ya rasu, an bar mace da ƴaƴa, ba mai tallafa mata, shin ba za a iya saka wannan matan a cikin waɗansu matsaloli ba kuwa?
Lalle kuwa ba shakka wannan mace za ta kasance a cikin matsaloli sosai a yanda kuka nuna wannan bayani. Domin alhamdulillah mu ne ma Allah godiya, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, rabbi ashrali sadri wa yassir li amri wa ahlu udatan min lisani yafqahu qawli. Yau a gaskiya ana fuskantar irin matsaloli hakan nan, miji ne zai rasu ya bar matarsa da ƴaƴa, amma sai kaga wannan mata idan ba yi sa'a ba an samu mutanen kirki daga dangin mijinta, to sai ta shiga wallahi matsala. Ba abinda kuma ake fuskanta nan da nan bayan rasuwan wannan bawan Allah da ya bar mata da ƴaƴa, sai abinda ya bari kaman dukiya. Ko da ya kasance ma ba wani dumbun dukiya bane, amma za saka ido. To abinda yake kawo haka, ni a nawa lura da na gani, sai naga akwai keta, mun keta yayi yawa dewa a cikin wato a rayuwan wato rayuwan mu na kullum, da rashin kuma samun fahimta na addinin Musulunci. Sai kowa ya tashi kai tsaye ya ce zai aikata sharrun, ya ga kaman abin da yake aikatawa daidai ne. Alal misali kaman da dai kuka yi magana dazu, sai kaga mutum ne zai tashi ya dauki hakkin marayu, bisa kuma bai da izini ya dauke hakkin waɗannan marayu. Tumma ita wannan mata tukuna ma ba yi zancen fitanta ta kaba ba, ko da yake Islama ta yadda cewa daga mutuwa ana iya yi rabon gado saboda a sauke wannan nauyi. To akan dauki lokaci a ce sai mace ta fita ta kaba. To kafin a ce nan dai sai ka gani abubuwa iri-iri, ba kula ma da ita mata mai takaba, san ba kula da ita, kuma ya kamata kuma ya cecanta, kuma hakki ne akan kuma dangin mijinta su kula da ita bayan rasuwan mijinta. To sai kasance ba a kula ma da ita, san gashi wata kila ba mai sana'a ba, wata kila ma ba ta da wani aikin da take yi, ba boko bare a ce ta koyi wani sana'a, ita ne ga ta dama mijinta ne mai kula da ita. To yau ya mutu ya barta, sai kaga dangi kuma sun zo a zalimai daga ciki, sun kame wato abin da shi wannan dan uwa nasu ya bari, sai ta shiga kuma cikin matsala. Ƴaƴa ma da kyar za samu abinci, marayun ma ba a kula da su, subhanallah, ba a kula da waɗannan yara. To sai dai ban shina ba ko zan yi wannan bayani da ya danganci kungiya da take yau kokari da ta fuskanci wannan kalubale akan maganar marayu da take dan kokari akai to sai muka ga cewa wahalan marayun da abin tausayi ya abin wannan kungiya da ake buda ya riga mana wannan abubuwa da muke gani na tausayi
wace wadannan irin kungiyoyi kenan da ake buda
na'am
wadannan kungiyoyi ne wadannan
eh to misali akwai kungiya albayan akwai kuma misali mata da suke kokari akwai mata malamai da dai zan iya yin lissafi
wanda suke neman kwato hakkin mata ko marayu
suna taimaka ma marayu ne suna taimaka ma marayu ita dai mata mai takaba har dai ta zo ta fita takabanta wata ma ba ta samu aure mai yiwa wata kila ma za ta iya ta yi aure amma ba duka bane suke samun aure su je gaba sai ta zauna da marayun to takan samu dai dan kula a kula da dan marayun din in suna gabanta wata kila sallaye za yi musu dan kinke amma irin a daukin nauyin su kamar da muke gani a wayansu kasashe a ce kowanne wata bayin Allah za su dinga ba da dan kudade dan kudade na mai wannan ce na dauki nauyin makaranta wannan ce a na dauki nauyin watakila kula da ci da sha wannan ce na dauki nauyin sutura har zuwa matsayin wayansu shekaru da wannan da zai fita cikin mareci anan ba mu da wannan babu wannan anan to ita ma mata mai takaba sai dai ta yi karmakar manta in ta fita ma takaban din za ta iya binnan dan kasuwanci ta yi ta kula da ƴaƴanta amma a gaskiya ana tauye hakkin ita mai takaba ana tauye kuma hakkin waɗannan ƴaƴa marayu da shi marigayi ya bar su to sai dai a ce dai Allah dai shige mana gaba to amma a gaskiya akwai abin tausayi da yawa har yau dai ba mu fahimta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi da wanda yake tallafa ma maraya ya nuna da biyu yace su biyun nan suna da za su kusanta a cikin aljanna manzon Allah ya nuna hannayensa hakan nan shi tallafa ma maraya yana ka albarka a gida tallafa ma maraya ina kawo bunƙasan ma samun ma kuma ka ci gaba ma in kai mai arzikin ne wato zakkanka za ta bunƙasa wato gidanka za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya domin gidan da ake tallafin marayu ba a saba ma wannan maraya insha Allah wannan gida za ta samu kwanciyar hankali za ta samu wato albarka kuma tallafa ma maraya aiki ne da yake kawo yake bada lada da yawa akwai abubuwa wajen kashi guda 10 dai nayi dai lissafin kadan daga cikin nan da yake kawo ai tallafa ma maraya abu ne mai muhimmanci da Allah yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya gwada mana misali to amma anan a gaskiya tukuna in dai ba wata kila association ta yi kokari ta dauka ba a gaskiya ina da wuya kaga ana tallafa ma maraya hakan nan ta dadi yanda ya kamata
to madalla Hajiya Ramatu Usman mun gode ko yanzu kuma sai ai jarida Maimaitu Sa'adu Aminu Sa'adu yanzu ga irin matsalolin da takwarorin ku mata suke fuskanta za ka ga mace da ƴaƴa kamar 5, 6, 7 an sake ta ƴaƴan ma ba a kula da su kamar yadda ita Hajiya ta fada shin laifin daga wajen daga wani bangare ne bangaren ku ne ku mata ko mata bangaren mu ne mu maza din
sunana Maimunatu Sado kuma ni yar jarida ce to kuma yanzu dai wakiliyar VOA wato sashen Hausa na muryar Amurka yawa a nan kasar Kamaru a Douala to ni dai abun da zan fada yanayin da mata suke fuskanta ba zan ce wato abun akwai bangare guda kawai da take da za a wato atometa ba yawa abun ta sashi biyu ne saboda sai na ce mata da nasu mazan ma da nasu zan dauki misali guda kamar ta wajen mata da farko tunda yake kawo mini magana ta bangaren zamantakewar aure to a gaskiya mafi akasari wasu lokutan ana daukan ƴaƴa akai su aure ba tare da wato an yi musu bayani dangane da yanayin zaman yawa yanayin da ake zaman auren ba sai ka gani mafi akasari abin da dai ake yi a yi bukukuwa yawa akwai jahilci sosai saboda akodayaushe mata malamai suna kira ga iyayen mata da su dawo makaranta saboda mai yasa suke kira domin mata su gane kuransu kuma su gane hakkokinsu akan mazajensu kuma hakkokin mazajensu akansu abin da ba mu sani ba kenan shi yasa muke tafiya a cikin wato jahilci akodayaushe ake yin baraka a zamantakewar aure to na dawo akan cewa mata suna da wannan matsalar a gaskiya idan uwa na farko wacce take tarbiya ita kanta bata tarbiyattu ta hanyar wato addinin musulunci ba kaga za a samu matsala wajen ta yadda za ta ba wa diyarta tarbiya ta yadda za ta zauna a gidan aure akwai misalai da dama kamar uwa ce wacce take wato tarbiyatar da diyarta amma kuma yayin da mai gida ya dawo ta yadda za a ce masa marhaba bisan da zuwa a dauki abubuwan da ke hannun mai gida da ya kawo a saka masa albarka da komai da komai to kaga ba za a yi ba sai ka gani an ce ma wannan diyar ce da Allah ku je ku karbi babanku
wasu yayan ma ba sa zuwa
su yayan ma ba sa zuwa yi oyoyo wa mahaifinsu saboda ba a nuna musu darajar zuwa yi wa mahaifinsu oyoyo ba to ka gani wannan lamarin shi yake kawo tabarbarewar wato zamantakewa nan zuwa gaba tunda yake ba a nuna musu ita uwan bata muntunta mahaifinsu a gaban su ba to ka gani ita wannan diyar da za ta je gidan wani kaga ba za ta muntunta wannan ba ai to kaga wannan matsalar kenan da muke fuskanta su da dama akwai matsaloli kamar rashin tsafta akwai matsaloli kamar rashin biyayya akwai matsaloli kamar rashin kyawawan kalamu akwai abubuwa dai da dama da mata a gaskiya ba sa yawa mazajen su a yanzu da yake kaiwa ga tabarbarewar wannan auren
to bayan an samu wannan zamantakewa tsakanin namiji da mace da sauransu to sai yanzu kuma aka tafi kuma ga babu ɗaya cikin su mu dauki misali mace ita ce a kore yau shi take samun nakasu a rayuwar duniya yawa to bace ga cewar wannan sake musu da ake yi zai iya saka matan a cikin wani hali na yawo ko kuma shiga cikin wani hali na wanda bai cancanta a ce matan sun shiga ba da a ce malagan su ladarai
to a gaskiya mata kam ainihi mutane ne waɗanda suke da rauni fiyayyen halitta ya yi bayani a kai kuma a duk rayuwarsu ma cikin rauni suke sai na ce kawai mutane ne ba su fahimta ba domin yau ko da mace tana aiki sai na ce a kodayaushe mace a cikin rauni take tana buƙatar tallafi tana buƙatar wato a saurare ta tana buƙatar abubuwa da dama wajen wato fahimtar ta kamar yadda kake maganar cewa yayin da a cikin ɗayan su ko mai gida ya faɗi ya rasu domin wannan ta wannan bangaren ake samun matsaloli sosai yawa kamar yadda malama ta yi bayani a gaskiya yayin da mai gida ya kwanta dama to ana samun matsala mata wannan lokacin suke ganin waɗanda ainihi suke ƙaunar su da waɗanda ainihi ko ba sa ƙaunar su musamman ta bangaren dangin miji domin duk ta wannan ne muke wato karkata saboda mun san cewa yau idan mai gida baya nan ragamar tafiya an dora wa iyayen miji da kuma danginsa da ƴan uwansa to amma yau kash abinda muke fuskanta sai muka ga cewa a yau ragamar ta koma hannun mata ne waɗanda kuma ainihin su ba su da sana'o'i ba su yin komai wannan al'amarin yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma a gaskiya kamar yadda malama take ce ta yadda ake cewa ciwon mace na mace ce to sai mata yanzu suna hada kungiyoyi wajen taimakawa ƴan uwansu mata ta yi magana kungiyar malama Ruqayya a gaskiya babu wanda yake ba su sisi.
Da waɗannan bayanai da ƴar jarida kuma ɗaya cikin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru, Maimuna Sado, za mu dakata a yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, sai jagoran shirin Muhammad Awal Garba a ƙasar Kamaru. Ni ce Madina Dauda nake sallama da ku. Mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni, shiri da ke haska fitila akan faɗi tashi na al'umma da ke kaura daga wasu garuruwa zuwa wasu, musamman birane, domin samun abin da za su rufa kawunansu asiri. A yau, shirin ta rayuwar birni yana a Kumasi ne na ƙasar Ghana, inda muka yi hira da Malam Yusuf Garba, ɗan jihar Sokoto na tarayyar Najeriya, da ya shafi shekara 20 da zama Ghana. Ga dai yadda hirin namu ya kasance.
Ni sunana Yusuf Garba, ni ba Sokoto ba. To asalin abin da ya sa ni zo nan Ghana, ya ya gare mu. Duk shekara ya zo, ina zuwa yana koma duk shekara, sai abin ni ma ƙasar Ghana tabbar shawa da imi. Yanzu ne ma ni na zo nan ma ban san kamar ga sana'a da zan yi bare, amma da na zo ba sana'a da tabban shawa kamar fawa, sai ni shiga fawa. Na zo Ghana dai ina da mata guda, amma Allah ya cikin Allah yanzu mata na uku, ko ina da yaro 17, yaro 17 kenan da Hausa. Mata na ta farko ita ne Ruqayya, ta biyu Hadiza, ta uku da ita ne Fatima. Kuma cikin Allah, cikin fawano muke ci, cikin ban da wani aiki da yara na cikin fawano su ku da komai su cikin ne nake duba su. Kaga sai in ce fawa Allah ya mata albarka. Farko ni abinda ne da ni shiga ɗauka fawa ma, farko ina zuwa sai fufu da anta ne ma. Ina azawa ina yawo. Ina cikin hakanan sai na zo na samu wuri daga Ofudukurun. Ina nama daga Ofudukurun kuma sai mai gidana Audu Alali. Ya ga yana ɗiban nama sai ce yanzu dai ya ci, tun da dai yana ɗiban nama da yawa ya ci shi mai shiyaye ni ma an kama mi yanka da kaina. Cikin haka ya yanka dai na ɗauko ƙafa biyu, wani bin ɗauko ƙafa guda, sai rannan shi da kaina ya ce min dai yanzu abin da za a yi ni da kaina a yi mi in kama yanka da kaina, don yanzu naman da nake ɗauka ya ci in tsaya in kama yanka da kaina, ba wai dole ne sai na kama zuwa ana ɗauko nama gare shi ba. Ni shi ya yaye ni. Kaga cikin haka ni ma yanzu haka akwai yaran da nake aiki da su, ba yaro guda ba, ba biyu ba, duka kuma yan Najeriya ne. Ita sana'a dai koya wani rana kashi ya daɗi, wani rana kuma rana kaji baccinta, don akwai riddami ko cikin tsada shanu, akwai lokacin da za su zo su yi mi su je ƙasa. Sai dai mu da hukumomi dai bakin gwargwaro dai, don hukuma abin da kake so ya gwada ma ka yi aiki da abin da ya gwada maka. Hukuma bai san yemi ya gwada maka abu kai ka gwada kamar kai idonka ya bude ba haka bane ko ba haka ma, amma da hukuma ya gwada ma ga abin da ya dace kai in yayi kada shi kun samu tafiya daidai ko ba haka ba. Dan shi mu da hukuma dai kamar da wanga aiki da muke yi muna taka in tsam da su da irin ranar kunna mun ka san suna zuwa ko ma ba ranar ba ba, kullum mu game da aikin mu dai muna tattara aikin mu. Sannan mu da kuma mutanen Ghana dai yadda muke mun ka shigo Ghana dai, tun da muka shigo shekarun gada na gwada maka 20 years da mu da wani mutumin Ghana ko a Bengare, daga can bakin gwagwado kamar yadda muke hulɗiya da mutanenmu na gida da ina mu da su da gida da daji ko ina dai mu da su, wallahi alhamdu ba wani takura tsakaninmu da su. Ai ka san shi koma da gida da zama mutum bai yes sai ce kamar ya koma bai koma, domin ka san ita matahiya ta Allah ne, haka koma gida ma na Allah ne ko ba haka ba. Ba abin mamaki bane kana zaune kana jin daɗin gari, mutanen na jin daɗin ka. Gaba ɗaya rana guda sai ka yi mi, sai ka ce kai za ka garin ka. Ko ba haka ba. sai ga abokan zama wanda sun ka shaku da kai ma an za ka taima su ma rayuwarsu ya bata saboda irin yadda ka zama su ba wani abin ga yanzu haka ya rana da na gana da nan ya kowa ya kama ce baba akai mu ga mutane wanda a can su ma yan gida dan akwai abubuwan marmari can gare mu nan babu su wasu yara da ke nan ga sun taba sun tahi dan sun kazo suna koro mu wanda annan suna cewa wani ka san kaza wani ka san kaza ba wanda ana mu sani ba su ma sai su biyo ni baba gaskiya ya ce akai mu Najeriya mu ma mu gani mu ga gida sai ce su yi hankuli ne akai su dan yanzu haka ta gida zan in dai hazan tahi akwai wanda nan ware guda uku na ta da su in kai sun ga na gida in ni dawo da su in zan saki tahi ko kuma wani nauze tahi wanda ayya yana ko kanina na in gama shi da wasu su ma sai su zo su ga gida dan yanzu haka yaran da kenan ga su kamar su 12 kenan bana kasar Ghana dai alhamdulillah tun wanda na shigo Ghana ka san shi zai ba wa ran da za a ce kowa ko shi kana kwanan fara ciki dai koya duk in dai musulmi yake koya wani ka rana ka ga da amma dai wallahi tun wanda na shigo kasar Ghana ban shigo da wani abin gaba kuma wallahi alhamdulillah
Adalla, da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.